بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha 11 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1436 ko da 7 ko hijira annabi alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 14 ga watan 8 shekara ta 2016 a lissafin turawa bayan hutun karamar sallah da aka tafi gashi yau Allah ya madaukin sarki ya dawo da mu wannan karatu namu mai albarka na ahkamul janayiz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna dake kofar Nasarawa a birnin Kano Nigeria Allah ya karbi ibadun da muka yi ya yafe mana kurakuran mu ya sa aljanna ita ce makomar mu da taimakon Allah madaukin sarki yau zamu dora akan darasi na 103 zama na 103 a cikin wannan karatu namu Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa yau zamu tashi akan matsala ta 119 a cikin wannan littafi Malam Albani ya ce wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha wa mimma la asla lahu fi sunnati bal al ahadithul mazkura fi al mas'alati as sabiqati tush'iru bi adami mashru'iyyatiha id law kanat mashru'atan la fa'alaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa 'allamaha ashabahu la siyama wa qad sa'alathu aishatu radiyallahu anha وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أما تقول إذا زارت القبور فعلمها السلام والدعاء فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن ولو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرره أو كما تقرر في علم الأصول فكيف بالكتمان ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع ما الألبانية أبو ندري لشاتر عشوان للتافي إذن بكم أنت أبا كراتم نبايا من تتوناني أكان أبن ديشا في زيارة قبري da abinda musulmi ya kamata ya rinka fada idan ya kai ziyara a kabari da addu'o'in da aka ruwaito mana duk mun karanta su to shin idan an je ziyartar makabarta akwai wani karatu da aka ce ayi na alqur'ani a makabarta ko babu shin akwai wani abin da shari'a ta tabbatar mana na mu karanta wa mamatan mu yayin da muka kai ziyara kabari ko babu dabi'ar wasu ta gudana cewa idan suka je ziyara kabari ko makabarta suna karatun qur'ani ko ba ma ziyara ba suna karanta alqur'ani na'am karatun alqur'ani wani abu ne mai kyau karatun alqur'ani addini ne karatun alqur'ani qurba ce da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi to amma ya kamata mu gane cewa kowane abu a shari'ar musulunci akwai fa'inda aka ce ayi shi dan abu yana da kyau ba wai yana nuna shikenan kuma bawa ya aikata shi a inda ya ga dama ba anan ake fahimtar karantarwa ta sunna da kuma tarbiya ta sunna da kuma bambancin su da bid'a kullura shi dan bid'a kullun yana yin tuciyar cewa abin da yake aikatawa ai abu ne mai kyau abinda yake aikatawa ai abu ne mai kyau, sai dai baya tambayar a ina aka ce ya aikata wannan abu, salati ko na annabi ko na waninsa, ko ba haka bane ba? Da zikiri da ake yi, kowane zikiri kowane salati akwai inda aka ce a yi shi, karatun alqur'ani akwai inda aka ce a yi shi. To matsalar bid'a shine mai aikata ta kurin yakan zabi inda yayi ra'ayi ya so sai je afkata auren, kuma ba koyaushe bane abu mai kyau dan kayi shi a ko ina yake zamantowa mai kyau. Zan buga misali dan mu fahimci wannan, saboda nan shine ake musun ake ta jayayya. Yanzu salatin ne bai da kyau, salatin annabi ne ba kyau, subhanallahi ne ba kyau, la ilaha illallah, la ilaha illallah wal azimul lamma alladhi la ilaha illahu wal hayyul qayyum ne bai da kyau, astaghfirullahi wa atubu ilayhi ne bai da kyau, kaza kaza ne bai da kyau. Dole ka ce masa yana da kyau wanda riwaya ta tabbata da shi. To amma abun tambaya a ina aka ce ka karanta wannan, tunda dai addinin ba naka bane, ba na gidanku bane, dole akwai inda aka ce ka karanta. To shi dan sunna yana tsayawa inda aka ce i karanta, kuma dukkanin salati, dukkanin addu'a, duk karatun alqur'ani baya daukar sai kai shi wani wuri inda ba ce ba. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi, annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a, an hana ni in karanta alqur'ani ina mai ruku'i ko a sujjada. Kaga karatu alqur'ani mai kyau ne, amma annabi ya ce an hana shi a lokacin wannan abinda zai bayyana maka, haramun ne karatu alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada, sai wani tsabar takawa da tsoron Allah dan shi gardi ne kuma karanci alqur'ani ne, sai yazo zai sallah saboda tsabar neman matsayi a wajen Allah, kawai sai ya ruku'i, da ya ruku'i kawai sai danna suratul baqara, ko kuma ya sujjada kawai ya je ya jawo suratul nisa'i yayi ta zubawa. A haka a sifa idan ka gani sai ga kamar abu mai kyau yayi, amma kuma barnayi, saboda annabi ya ce an ce karna yi karatun qur'ani, mai sallar ya ce kada a yi masa a cikin sujjada, kuma ya ce kada a yi masa a cikin ruku'i. So akwai abin da zaka zo ka yi shi da sunan cewa abu ne mai kyau ka yi shi, kuma sai ya zama barna. Haka kuma akwai abin da za a ce ga iya abin da ake so sai ka wuce gona da iri da shi, sai ya zama barna. So yana da kyau 'yan uwa mu fahimci wannan. Yanzu misali, ɗabi'ar mutanenmu ne idan mutum ya gina gida sabo sai ya je ya kira gardawa su ta sauke mai Qur'ani, da 'yan sunnan da 'yan bid'a addu'a na yi. Kuma ma mutum ma ba zai ma tambaya ba, kawai yana gani ai abu ne mai kyau, ya je sa a sauke masa alqur'ani, wani sauka biyu, wani sauka uku, wataƙila kuma da kuɗin haram ya gina gidan, kuma dai da halal ne ya gina gidan, sai ka tambaya shin ba a tare a sababbin gidaje mana a lokacin annabi? Kuma manzo Allah bai karantar da mu me za mu karanta idan mun shiga wani gida sabo ba, ko tsofo ba? To shi ɗan bid'a sai ya ce je ka yi. Haka yanzu ake ta sa mutane a je a ta saukar Qur'ani, a je a sauke, a dawo, a sauke, a dawo, saboda Alhaji ya gina katon gida. Idan ka ce kada a yi bid'a ne, sai a ce yanzu karatun Qur'anin ne bid'a? Manzon Allah mafi sauki abin da ya ce, idan ɗayanku ya samu wani wuri da zai sauka, ko zai zauna, ko zai shiga gida, idza nazala manzilan, ga abin da zai ce in ya sauka a gida ko ya tare a gida, ga abin da aka ce ya ce, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, hadha wa salam, kul a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Wallahi wannan ita ce addu'ar da annabi ya ce duk wanda ya shiga sabon gida ko sabon wuri zai karanta. Amma yanzu wannan in ka ba mutane su ce yanzu wannan ya isa, haka mutum zai ce yanzu wannan ya isa, wani yamun waya yana tambaya na ce gashi zai ce to shikenan kawai. Kaji ba ma'anarta, ina neman Allah ka tsare ni, ina neman tsarin Ubangiji, kaji ba, ina neman tsarin Ubangiji da kalmomin Allah cikakku, min sharri ma khalaqa, daga sharrin duk abin da ya halitta. to wace magana kake nema wanda tafi wannan fadi kuma daga bakin da baya ƙarya haka annabi ya faɗa idza nazala manzilan falyaqul a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq to wannan ita ce sunna allahumma illa karatun alqur'ani yazo yana so a karanta qur'ani a gida wannan kuma wani babi ne suratul baqara ne manzo Allah ya faɗa duk gidan da ake karanta suratul baqara a cikin shaydan baya zama to sai mutum yace bari yayi aiki da wannan hadisi ya karanta suratul baqara a gidansa wannan bai laifi ba saboda akwai nasi a ciki amma bamu da nasin da yace dan zaka tare a gidanka sai an maka sauka daga baqara annasi amma dan mutum yaje ya karanta alqur'ani ya karanta suratul baqara a gidanshi saboda yana neman tsari zai iya karantawa amma yace sai an yi masa sauka a tare garada a ta zuwa ana dawowa wannan kuma bai da asali kun fahince ni amma fa karatun qur'ani abu ne mai kyau amma kuma ba ko ina ake zuwa karanta shi ba haka salati ma abu ne mai kyau akwai wuraren da aka ce ga abin da za a yi yanzu misali manzo Allah ya karantar da mu idan mutum yaje yana yin tawafi ya koya mana addu'o'in da zamu yi a tawafi amma sau da yawa wasu sai gani sun takaitu ko sun ki su yi abinda aka ce su yi din na addu'o'in sai mutum ya dauki qur'ani izu su tun yana zagayawa yana tawafi da shi yana karantawa to a wannan lokacin ibnu taymiya ya bayanin wannan Allah ya masa rahama a lokacin da yake bayani akan shi majmu'ul fatawa yana magana akan cewa akwai abin da yake bai da falala sosai amma wani yanayi yakan mai da shi ya zama yayi falala akwai abin da yake mai babbar falala ce amma wani yanayi da za a sa shi ya zamanto al-mafdul qad yaj'alu al-fadila al-mafdula abin da yake yana da falala can yana da matsayi can wani yanayi da aka yi da shi sai ya mai da shi bai da falala ga misali an ce idan an zo yin dawafi ga addu'o'in da annabi yake yi duk an ruwaito azkar da annabi yake yi har in yazo rukuni limani ga abin da yake ga in yazo hajjar aswad ga abin da yake yi to sai wani yazo ya ajiye waɗannan zikirai da aka ce ai sai ya dauki qur'ani yana ta karanta a cikin dawafin sa kaga karatun qur'ani abu ne mai falala ina fatan kana fahimta amma a wannan wurin da ake yin dawafi falalar ita ce abu annabi aikata abinda annabi ya ce a yi a wurin haka ne duk da cewa da ake bayanin zikiri alqur'ani shine afdalu zikiri kowane zikiri da ka sani na duniya falalarsa ba ta kai wato ta alqur'ani ba kaga shine lamba ɗaya a cikin zikiri ko kuma a tawafin ma zikiri ake yi ko to zai iya yiwa ka je ka ɗauko zikirin da ya fi kowanne falala ka sa shi a wurin da ba shi bane ba sai ya zama bai da falalar haka ibnu taymiya Allah masa rahama ya faɗa kenan a wannan lokacin wanda ya yi karatun alqur'ani falalarsa ba ta kai wanda ya yi zikiran da annabi ya ce a wurin dawafi ba duk da cewa kuma idan mun zo bayani a gefe qur'ani shine afdalu zikiri amma idan an karanta shi a inda aka ce a karanta shi Allah sa kuna gane wa ana karanta wa mutane qur'ani idan sun mutu akan kansu wasu suna yin wannan saboda qur'ani yana da falala yana da kaza sauransu bari in gaya muku akwai inda ma saboda tsabar bid'ar idan gawar ta mutu fa bayan an wanke ta an sa ta alkafani kafin a dauke ta sai an mata sauka daya wata sauka biyu Allah a ajiye mutane su tadira ce ai hakuri ba a gama saukar ba ana nan ana sauka wani sai ya dauka wani abu ne na wato wani abu ne wanda yake da asali kaga wanda bai karatu ce ka ai karatun qur'ani guda aka sauke masa to amma abun tambaya waye yace ai masa saukar qur'ani bayan ya mutu shekul bid'ati malamin bid'a shi yace ai ba annabi yace ai ba har yanzu za ku gani addu'a abu ne mai kyau ana so a yi wa mamaci addu'a haka ne kuma mafi ribar abin da zai amfana da shi ga 'yan uwansa bayan ya mutu shine sai mai addu'a idan aka zo aka yi wa mutum sallah bayan an gama sallah kafin fa a dauke makarar sai ka ce sai ku zo sai ku dakata ku dakata ku dakata a tsaya a tsaya
sai a tsaya sai wasu zo su kewaye wannan makaran kuma suna masa wai wata addu'a. To ina addu'a da liman ya masa? Ina addu'a da mamu suka yi wajen minti 7 ko 10 suna masa? Ina suke? To sharrin bid'a kenan. Sai ta zo da wata riga kamar mai kyau ce, amma wallahi a farfarki take ta ciki, tana da matsala. To yanzu mu dawo kan maudu'inmu, na mana misalai ne don mu hutar da kanmu. Saboda wanda zai ce yanzu karatun Qur'anin ma an zo an hana mutane idan karanta Qur'ani a makabartar ma da ake yi da sauransu, an yadda karatun Qur'ani yana da falala, amma ka karanta shi inda aka ce ka karanta shi. Wanda suke zuwa makabarta su je su yi ta tilawar Qur'ani da niyyar samar wa da mamata rahama da jin ƙai. Yanzu yau karatunmu da za mu tattauna a kai kenan, ya halatta ko bai halatta ba? Kar kai mamaki wallahi, wata ran ka je makabarta ka ga wani yana ce yana takara da izinsa 60 a hannu, irin Qur'anin na bugun dutse yana rike da shi, yana ta zabga takara. Ba mamaki ya ji wani ya ji ya jona shi ne akan haka. Kar kai mamaki dan uwanka ya rasu kafin a binne shi, a zo a yi ta rikici a ce ba za a je a binne shi ba sai an masa sauka, suna yi. Kar kai mamaki kaga wani ya je ziyarar kabari ya ce ya yi alkawari sai ya karanta wa babansa izu 5 kafin ya dawo, a ce kai wannan dan arziki ne, ya yi kokari ya yi barna dai, saboda bai yi sunna ba. Ita sunna ganewa ne, fahimta ne. In Allah ya fahimtar da kai ka gane logar abin yanda ake yi, to ka huta. Zafin rai ba shi yake sa jirgin sama ya ƙara gudu ba, ko ba ka bane ba? A ilimi ne, ko ba ka bane ba? Wayan pilot ba shi yake sa jirgi ya sauka safely ba, a dole sai an bi ka'idar da aka ce a yi. Shi ne Malam Albani ya ce wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha, amma kaga karatun alqur'ani a lokacin da ake ziyarar kabari, mimma la asla lahu mi fi sunnati, yana daga cikin abin da ba shi da asali a cikin sunnar annabi. Sai ai hakuri a ji shi haka, duk wanda ya je ziyarar kabari ya kama tilawa da karanta alqur'ani, to ya aikata abin da ba shi da tushe, ba shi da asali a sunna. بل الاحاديث المذكوره في المساله السابقه بل ما دي احاديثن da aka ambata a cikin matsalar ta gabata, tushiru bi adami mashru'iyyatiha, suna nuna cewa karatun alqur'anin ba shari'a bane, karanta alqur'anin ba shari'a bane a wannan lokaci. Id law kanat mashru'atan, da karatun alqur'anin shari'a ne, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka, kuma da sai ya koya wa sahabbansa su yi haka din. Inda karanta alqur'ani a makabarta in an je ziyara addini ne, to da annabi ya yi da kuma ya yi umarni da ayi. La siyama wa qad sa'alatu Aisha radhiyallahu anha, musamman ma na Aisha ta tambayi annabi Allah ya yarda da ita, kuma tana cikin wadda tafi kowa soyuwa a wajen annabi, ma'ana wadda annabi ya fi santa a duniya sallallahu alaihi wasallam sama da kowa. An tambayi annabi hadisi Abdullahi dan Amr, a duniya kan wa ka fi so ne, wa ka fi so a duniya? Sai annabi ya ce Aisha. A cikin mazafa sai ya ce babanta. To kaga ita ce ta tambaye shi me ya kamata a yi in an je kabari, me ya kamata a aikata idan an je makabarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mata za a yi sallama, bayan sallama za a yi addu'a, shi ne abinda muka karanta watannin da suka gabata. Amma annabi bai koya mata ki karanta fatiha ba, duk da nan da nan za ta iya sauke fatiha ko waninta daga cikin ayoyi ko surur alqur'ani. Falau anna qira'ata alqur'an falau
أن القراءة كانت مشروعة دا كراتين شريعاني تو دا النبي بيقوي متبا تندكو النبي بيتي أكران تابا تو أن الله سعد بذي زم الشريعة با تو يندكو لورد وانا أبو أنتم بي أنبك أرارا شنياها لتا ميكا ماتا أكران تا إذن أنجي قبري بيتي أكران تا قرآني با kawai sai wani malami yanzu dan shi malami ne kawai yazo ya ce wa mutane wai kun je ziyara kabari ku je ku yi takara wai kun je ziyara kabari aje a karanta wa mamata izu kaza shikenan ga an tambaye annabi bai fada ba sai wani yanzu nan na karshen zamani yazo ya ce azo ayi to bambancin sunna da bid'a kenan idan a sunna ne zaman annabi ake bi cut bid'a kuma matsalar su shine kowa ma zai iya fada abi musamman yana da dogon sharbi kuma ya dade musamman ko yana da gora a bakin sa da yawa kullun kuma albani yace wa kaiba wa ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuzu jinkirta jawabi a lokacin da aka yi tambaya a bada amsa wannan abu ne wanda bai halatta ma a babi na malaman usulul fiqh da suka yi bayani la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati to wannan kenan ballantana kuma koyi ilimi fa kaifa bil kitmani koyi ilimi ai ba a koyi ilimi haramun ne innal ladina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wal minal bayyinati ko min badi ma bayyanasu umna qulil nas fil kitabi ulaika yalanhumullah wa yalanhumul la'inun wadanda suke koyi abin da muka bayyana na shari'a to wadannan mutanen la'antar Allah ta tabbata gare su kuma duk masu la'anta sun la'ance su annabi baya boye gaskiya walau annahu allama walau annu sallallahu alaihi wasallam allama mu shay'an min dalika la nuqila ilayna da kuma annabi ya koya musu wani abu na haka in sun je su karanta qur'ani a kabari da an nakalto mana to fa idza lam yunqal bis sanadi sabiti tunda ku ba a nakalto shi da isnadi ingantacce ba dalla ala annahu lam yaqa sai wannan ya nuna cewa haka din bata faru ba albani ya gama magana karatun qur'ani a makabarta babu kuma ba a ce ai ba duk wanda yayi to yaji ya bi Allah sa ne da kansa wa mimma yuqawwi adama mashru' adama al-mashru'iyya abin da yake karfafa rashin shar'antuwan haka annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallama la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajenku su zaman to makabartu da Allah mu kula da wannan hadisin annabi yace kada ku mai da gidajenku su zaman to makwantai fa inna shaytana yafirru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara saboda shaydan yana gudu ya bar duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya zama a gidan da ake karanta suratul baqara wannan hadisin akhrajahu muslim wa tirmidhi wa sahaha wa an-nasa'i fi mafadailil qur'ani wal bayhaqi fi shu'abil imani wa ahmad min hadisi abi huraira duk wadannan su suka ruwaito wannan hadisin kuma tabbatacce kuma ingantacce مالا يتي فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأينوني أكن شوا أشيك هذا مكبرتا باورن كراتن قرآني بني أشري أنشي فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت شيسا النبي يزابر ريكو ليتر أكن كراتن القرآني أتكين جداجي yace mu yawaita karatun qur'ani wa naha an ja'alha kal maqabir ya hana a mai da gidaje kaman makwantai allati la yuqra'u fiha irin makwantan da ba a yin karatu wato makabartan da ba a yin karatu a cikin da ba a karatun qur'ani kama ashara bil hadith al akhar kuma yadda yanuni a wani hadisin ila annaha laysat mawdi'an lis salati aidan kuma yace kuma makabartan nan ba wurin sallah bane ba وهي قوله هو قوله صلوا في بيوتكم شيني فدان منزان الله كوي صلى ا cikin gidajenku kuyi salla a cikin gidajenku kuyi salla a cikin gidajenku wala tattakhiduha quburan kada ku mai da gidajenku su zaman to kamar makwantai ko makabartu bari mu fasa bakin hadisin aikace ku koma kan hadisi na farko la taj'alu buyutakum maqabira kada ku mai da gidajenku kamar makabartu wai jama'a me yake nufi me wannan hadisin yake nufi abinda hadisin yake nufi yana gaba yace fa inna shaytana yafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shedan yana gudu yana barin duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya zama a ci kenan wannan yana nuna mana ku rinka karanta suratul baqara ku rinka karanta alqur'ani a gidajenku kar ku mai da gidajenku kamar makabarta da ba a karatun qur'ani idan kuka bar gidanku baka karanta alqur'ani to kenan kaman ku mai da gidajenku kamar kabari ne kuma shedan yana gudu ya bar duk gidan da ake karanta suratul baqara kaga karatun qur'ani a gida yana koran shedan ba wanda zai so kuma shedan ya zauna mai a gida gabar magana ta farko kenan kuma za mu iya fahimtar cewa ku daina mai da gidajenku zaman to makabartu ku daina binne mutane a cikin gidajenku mutum kawai ya zo ya rinka binne mutane a cikin gidansa in ka mai da gidanka ya zama kamar kabari to kaga dai ba a yin sallah kuma a ciki saboda wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi buyutikum wala tattakhiduha quburan ku salla a gidajenku kar ku mai da gidajenku a matsayin mai makabartai saboda makabartai ko makwantai ba a sallah a ciki to wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin mu rinka karatun alqur'ani ko mu sa karatun qur'ani a gidanmu amma yau wannan hadisi masu aikata shi kadan ne a cikin al'umma galibin gidajen musulmi a yau sai dai kada kada da wake wake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kida waka kida waka kida waka kida waka kida waka kida waka yayanka ba san tashi alqur'ani ba yayanka ba san saudi qur'an ba kana da satellite yayanka ba san tashin almajid ta alqur'ani 24 hours ba kullun qur'ani ake yayanka ba sani ba amma sun san dukkan tashoshi na barna da za su ga tsiraici da za a koya musu ta'addanci da za a koya musu fitsara uba da uwa da yayanta su zauna a falo su saka abun kallo screen a gabansu ana rawa ƴan mata suna rawa suna bayyana tsiraicinsu namiji yana kama mace mace tana kama namiji uban yana kallo uwar tana kallo kuma wai an waye gari a ce wai tarbiyyar yara sun lalace akwai ƴan ta'adda da suke lalata tarbiyya a gida irin ku yomi lalace tarbiyyar sama da wannan a lokacin za a nuna wa yaro abinda bai saba gani ba yaran wasu waɗanda suke da ɗan kunya sai ku gudun sun ɗan kauce wanda suke da alamar ɗan kunya-kunya girma ya fara kama su yara ƙanana ku wanda ba su kai wannan ba gudawa za su rinka yi wa junansu a motocinmu kaɗe-kaɗe ne ka ga mutum da mota yana tafiya to galiban sai dai ka jikiɗa ba ma na kafafen yaɗa labarai ba da kuɗin sa yake zuwa danja ya sai kati ko ya sai CD na kiɗa ya zira a motarsa yana ji da waƙe-waƙe gidansa Qur'ani ba ya da rabo a ciki malam ko ka san cewa a yanzu a cikin musulmi akwai wanda gidansa babu Qur'ani izu 60 wallahi tallahi akwai gidajen da karafkacin babu Qur'ani izu 60 duk gidan ko na islamiyya ma da yara suke zuwa babu wallahi in baka yadda ba kuma ka lissafa unguwar kuma fa aina tadhhabun ina za ku je wa aina turidun kuma ina kuke nufin tafiya so wallahi wanda yake da rabo ya rinka sa Qur'ani a gidansa kuma ya tabbata a hadisi ingantacce duk inda ake karanta Qur'ani Allah yana saukar da as-sakina nutsuwa da albarka da alheri a wurin wallahi ku makaranta ce ta allo da yara suke karatu wallahi wuri ne mai albarka wallahi duk ɗakin da ake karanta Qur'ani a ciki ko gidan da ake karanta alqur'ani a ciki alheri yana sauka wannan abun a aikace ma ya faru a zamanin annabi a aikace wani yana karatu alqur'ani yaga alamar girgije a samansa ya aka ce ai sakina nutsuwa ce Allah yake saukar maka da albarka kuma wallahi ko kula uzu birbil falaki da nasi ne kake karanta ku karanta qur'ani a cikin gidajen ku ku yi ta saka kaset din alqur'ani a cikin gidajen ku ƴaƴan ku su saba da jin alqur'ani a gidajen ku in kun mutu ma za ce Allah ya sarki baban mu yana sa mana qur'ani muna ji harka manta abinda ka tarbiyantar da iyalinka akai haka za su tashi abinda ka nuna musu kana so shi za su yi abinda baka damu da shi ba kuma wallahi ba za su damu da shi ba kuma wannan yana nuna mana shedan ma baya iya zama a cikin gidan da ake karanta bakara kaga kenan wannan ya nuna mana ana tahsinin gida da suratul bakara ma'ana ana tsarkake gida da suratul bakara ina wadanda suke da matsalolin aljanu a gidajensu cikin dare kaji ana sulfe karfe 3 kaji tatatau ana sulfe me alaka sulfe da karfe 3 dare ko kaji dawaki suna sakuwa a bayan dakin ka ko kaji kana zaune a gida kaji ana kwalla kiranka a tsakiyar dare ko kiji ana miki magana ta bayan dakin ki ko kiji ana hira ko ku rinka jin kukan jarirai kuma gidan ku ba jariri ko daya akwai inda ake jin haniniyar doki wallahi kukan doki cikin dare ya tashi ya tambayi makota su ce wallahi ba mu ji komai ba amma shi ya ji shedanu ne aljanu ne ko ka ji ana ta dukan gininka bi yana faruwa shedanu suna iya yin wannan aljanu ne ka dauki bakara kawai wani bawan Allah wata ran ya ji ya yi ruqiya ya yi ruqiya ya gama da aljanu masu tsananin sha'ani haka dai ya dawo a galbananci a gaji ashe sun biyo shi ya je can yana kokarin cire aljanin a jikin wani sai suka biyo shi yana zuwa yana kwantawa da daddare inda karfe 2:30 da rabi ta yi shikenan sai bacci ya gagare shi kofa sai yake ji ana takakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
dare dukan ɗakin addaki ɗakin ayi wane ne malan ga tsoro da Allah ya jefa masa ya tsorita kuma ya fahimta ya gamsu cewa ba barayi bane ba mutane bane shedanu ne kuram sai ya tashi ya zauna ya harbe ya dauko bakara ya rinka watsa ta ya rinka zuba suratul baqarar nan wallahi malan kafin ya gama karanta suratul baqarar nan sun tafi sun bar wurin fa sadaqa kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maganan manzon Allah ta tabbata shi yasa ko mutum ciwon aljani yake da shi aljanu fitinannu ku bashi baqara kuram a bashi aje ta yi ba wani guru ba wani laya ba wani hayaki da wani toka toka da wata wane ne bashi baqara kuram in bai iya baka ta zabga masa ita a kunnansa kafin ka kare zaka ji yana wayyo Allah wayyo Allah ya ji zafi kenan tasirin qur'ani gaskiya ne abinda manzon Allah ya faɗa cewa shedan baya iya zama a gidan da ake karanta suratul baqara to kuma insha Allah shedan ba zai iya zama a jikin mutum dindindin ba wanda yake yawan karantun alqur'ani insha Allah sai dai lokaci bayan lokaci ibtila'i na ubangiji to kaga wannan ribar kafa ne sai mu samu sannan kuma annabi ya ce ku yi sallah a gidajenku kar ku mai da gidajenku makabartai abu na ƙarshe wannan yana nuna ba a sallah a makabarta na masu gina masallacin juma'a a kabari ya za ku yi da wannan hadisi ina masu yin khamsu salawati a makabartu sai kaga mutanenmu saboda tsabar bin ra'ayi da rashin tuntuɓar shari'a wai sai a je makabarta kaga an yanki hancin makabarta an yi masallaci khamsu salawat goshin masallacin yana kallon kabarurrukan mutane wai tsammani suke din haka din alama ne ta takawa da tsoron Allah to wai ce ku yi annabi ya faɗa la tusallu ila alqubur ku daina yin sallah kuna fuskantar kabari ku daina yi wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari kamar yadda aka haramta zama akan kabari kuma aka haramta mu yin sallah muna kallon kabari to kaga wannan ma ya isa zaman to ma dalili kaka binne mutum a cikin gidanka
dan ku zai iya yiwa wata ranka kabbara sallah a cikin gidan kana fuskantar shi. Sannan kuma waɗanda suke zuwa suke bautar da mabiyansu, suna zuwa suna yin sallah, kaga wai a gina masallacin Juma'a a makabarta tsaba san zuciya, wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce kar ayi. Idan har al'umma tana girmama manzon Allah, tana girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai kamata gina masallaci a cikin kabari ba, ba ma khamsu salawat ba, wai masallacin Juma'a. Kai wallahi akwai inda naga idi a cikin kabari ake idi a shimfida sallaya akan kaburruka. Wallahi naje wurin na gani ba fa sallar idin nayi ba, zuwa ne aka nuna mun saboda muku wa'azi ne ma wata rana idi. Kuma sun dauki wannan abun a matsayin kurba, ayi shimfida akan kabari ana sallah. To ba dole mutane su yi ba, tunda ana nuna musu ga malaman su waɗanda ake ganin su ne, ana ganin kamar nan kusa ne da Allah, su ne ake cewa su ne waliyai. Kaga malami, babban malami, an nuna shi yana sujjada wa kabari, ya kafa goshinsa wa kabari, ba ma fa yi, ba ma wai ai sallah wai a makabarta ba fa, a'a kabarin ma gaba ɗaya sa a gaba yake masa sujjada. Karewa kenan. To ga dai abin da Annabi ya ce, don Allah ɗaliban ilimi su koma wannan littafin Taziru Sajid na Mala Albani, Allah ya masa rahama. Ya ce ya littafi ne da ya yi shi gaba ɗaya a kan hani dangane da tsoratar da mai yin sujjada, mai yin sallah, a kan mayar da makabarta ta zama masallaci. Kuma da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, za mu samu lokacin da za mu tsuntsunta waɗannan hadisan mu gaya wa mutane don su ji. Kuma ko giyarwa ke ka sha karka yadda tsautsayi ya kai ka je kai sallar Juma'a a masallacin da yake a makabarta yake, wallahi ko masallacin da yake akwai kabari a cikinsa, kuma kabarin nan ko da kwaya ɗaya ne, la yajuz. Wannan sako ne Annabi ya ce a gaya wa al'ummarsa, masoyansa na gaskiya, ba wanda suke fifita ra'ayi da son zuciya akan abin da Annabi ya karantar da su ba. Wannan hadisin sallu fi buyutikum, ku yi ta sallah a gidajenku, ku yi ta qiyamul layli, ku yi ta nafilfili a gidajenku, ba yana nufin kuma a ki zuwa sallar farilla jam'i ba. Kan wani ya zo ya kafe da wannan hadisin ya ce yo, ah, ga Annabi ya ce sallu fi buyutikum, ku yi sallah a gidajenku, kenan dalili ne na kar aje jam'i, ba haka yake nufi, ana nufin salloli na nafila. Akhrajahu Muslim wa ghayrihi an ibn Umar wa huwa inda al-Bukhari bi nahwihi wa tarjama lahu bi qawlihi babu karahiyati salati fil maqabiri fa ashara bihi ila anna hadith ibn Umar yufidu karahata as-salati fil maqabiri wa kadhalika hadith abi hurairata yufidu كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهية القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وقال في الاختيارات العلمية والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. قلت ولكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم، والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها. نعم وأن حديث دي مسلم نيرويتوشي da waninsa daga Abdullahi dan Umar، kuma ya zo a wajen Bukhari da makamancinsa kamar yadda Bukhari din ya masa tarjama، wato babin da ke magana akan wato haramci karahiyatu salati fil maqabiri ba yana nufin makaruhanci bane al karahiya inda al mutaqaddimin fil ghalibi yadullu ala tahrimi al mutaqaddimin magawata in sun ce karahiya to galiban suna nufin haramun ne ina fata ana fahimta yawwa so anan yana nufin haramcin yin sallah a makabarta fa ashara bihi ila anna hadith ibn umar yufid karahiyata salati bil maqabir shi yasa ya nuni cewa hadisin nan umar yana nuna haramun ne yin sallah a makabarta haka hadisin abi huraira yana nuna haramun ne karatun alqur'ani a cikin makabarta wala farqa babu wani bambanci amma wallahi akramakalla abun tausayi a cikin makabartun mu akwai irin yan bishiyoyi masu inuwa inuwan nan nan zaka ga mutanen mu wallahi wani garji zai je an bashi wata kwangila a kabari yake zuwa sauke qur'ani bini bini kaga ya shimfida haka da dan sharbi wani zai zo ya tilawa sai ya karanta izu 60 a wannan makabartar ko wani ya je kindin kabarin matarsa ko kabarin malaminsa ko kabarin yayansa ko kaninsa ya ta zabga tilawa a wurin to gashi kuma ana cewa haramun ne karatun qur'ani cikin makabarta yanzu shi yasa kun ga zai gaskata muku bayanin da na mana da farko ash-shay'ul fadil abin da yake mai falala ne wani yanayi da za a sashi zai iya mai da shi ba mai falala ba karatun qur'ani din abu ne mai kyau amma lokacin da ka je ka zuba shi a makabarta to ka aikata haram karatun qur'ani abu ne mai kyau lokacin da ka yi shi a cikin sujada ko a cikin ruku'i ka jefa kanka cikin haram fa wasu kuma suna nan haka ma suke shar'anta mutane idan an baka wani lakani ko wani zikirin wallahi cewa za a kaje ka gindin kabarin wane wane ka yi izu 30 ko kaje makabartar ka kasa ta kashe hudu bangaren ta na dama bangaren kusurwar dama izu 20 can hagun izu 20 kaga kai 40 ɗaya bangaren da ɗaya bangaren tun da za ka ta su kashe hudu ne izu 10-10 wani kuma sai ce ka shiga tsakiya kai 10 gefe-gefe kai 10-10 can kuma kai 15-15 ana neman wani abu kenan to duk wannan bid'a ne kuma ba addini ba ne a yi haƙuri a karɓe shi a haka don an saba ana yi ba dalili ne da yake nuna shari'a ba ne ba da masu zuwa suna sallah wani nafila fa yake zuwa a kabari wallahi yake zuwa nafila wallahi sai mutum ya je da sallah ya ranar juma'a wai ya je ziyara zai gaida mahaifinsa ya je ziyara zai ziyara malaminsa ya je ziyara zai ziyara mata sai tafi da sallah ya sallaci jarbinsa sai ya shimfida tsakanin kabari da kabari ya kama yin sallah tsammanin sa wannan sallah tana da amfani a wannan makabarta jahilci mu kiyaye gashi babi mai zaman kansa aka yi malam yace shi yasa mazhabin jumhurus salaf magabata kama Abu Hanifa da Malik da waninsu sun tafi akan haramcin karanta alqur'ani a kabari har malikiya kuma shine zancen imamu Ahmad shima kada a karanta qur'ani a kabari Abu Dawud ya faɗa a cikin masail dinsa tambayoyin da aka yi wa Abu Dawud ga wato Abu Dawud da ya yi wa Imamu Ahmad ya ce na ji Imamu Ahmad an tambaye shi dangane da yaya mutum ya iya zuwa makabarta ya yi karatun Qur'ani Imamu Ahmad ya ce la kar a yi waɗannan fa su ne malaman duniya su ne aka yadda sun san Allah su ne aka yadda sun san sunna su ne aka yadda annabi ya wato gadon da annabi ya tafi ya bari sun gaje shi sun ce kar a yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayani cikin Iqtida'u Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim littafi mai kyau shafi na 182 ya ce wala yuhfazu ani shafi'i nafsi shi kansa shafi'i da ba ambace shi a nan ba cikin jumhurin to ba a haddato daga imamu shafi'i yana da wata magana akan wannan matsalar ba saboda me saboda shi kansa a wajensa karanta alqur'ani a makabarta bid'a ne ba addini bane kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar duk wata bid'a bata ce kuma duk wata bid'a bata tana cikin wuta imamu malik yace rahimahullah ma alimtu ahadan yaf'alu zalika ni fa ban san wani da yake aikata haka ba cikin magabata ba dabi'ar mu bane ba aikin gwarai bane karatun qur'ani a makabarta daga nan aka san cewa annas sahabata wat tabi'in ma kanu yaf'alunahu kenan da sahabbai da tabi'ai ba dabi'ar su bane ba sa aikata irin wannan aiki ya fada a cikin al-ikhtiyaratul ilmiya wal qira'atu ala al-mayyit ba'da mawtihi bid'atun karatun al-qur'ani ga mamaci bayan ya mutu bid'a ne kamar yadda na fada dazu akwai gidajen da idan an yi mutuwa kafin a dauki gawar sai an mata sauka to bar ma kaji akwai mutumin da ya mutu likafanin sa ma gaba ɗaya likafanin da za a rufe sai da aka rubuta qur'ani gaba ɗaya ciki wani gardi aka samu marubuci ba ku bane ba ku fahimce ni ba ku likafanin da za a nade shi sai aka samu falle falle likafanin aka je aka rubuta nan izu 20 nan 20 nan 20 farin kyallan nan aka sa tawada wasu su yi da bakar tawada wasu su yi da jat tawada ni wanda na gani da ido na jat tawada ce aka rubuce shi da qur'ani gaba daya aka nade shi yanzu kaga anan wanda bai yi karatu bai je makaranta sai ce kai wannan mamacin ya more qur'ani izu 60 ma aka nade shi da shi to ba ma an nade shi ba akwai wanda izu 60 din ya haddace tana kansa jininsa da tsokarsa izu 60 din ne kuma dan wuta ne saboda ya karanta bai aiki da shi ba wadanda suke karanta qur'ani suna tsafi da shi wanda ya qira'una alquran walquranu yal'anuhum suna karanta alquranin kuma qur'ani yana tsine musu albarka ba wai a nade ka da shi ba kana mujrimi mabarnaci ka gama barnarka ka mutu ba kai aikin alheri ba wai saboda kana da gata a je a rubuce qur'ani izu 60 a cikin likafani a nade ka da shi to ko qur'anin ka kiyaye ka haddace shi ga baki daya matukar ba kai aiki da abin da ke cikin qur'ani ba to ba zai maka amfani ba wallahi ya kamata a kiyaye akwai wanda makabartan ake zuwa ai ta karatun a ciki kabarin wasu a rubuta a wawwatsa rubutun sha wallahi ba zai kai ka ko ina ba wallahi ka tsaya kai aiki duk wanda yake son qur'ani ya cece shi to ya aiki da qur'ani kafin ya mutu duk wanda yake son qur'ani ya cece shi to yayi kokari ya kiyaye dokokin alqur'ani idan duk gidanku garzawa ne saboda karatun qur'ani za su maka sauka miliyan wallahi idan baka bi qur'anin ba wallahi la yufiduka ba zai amfanar da kai ba ya kamata mu gane wannan sirrin mun sha fada muna maimaitawa dabi'ar mu yanzu yadda muke sai kaga mutum a rayuwarsa tantirin mutum ne bai da masallacin da yake zuwa jami'a a unguwarsu a inda yake a garin su ba a san shi yana zuwa jami'a ba a unguwarsu ba ma baki ma inda yake rayuwa ma ba ma masallacin baya fita asubahi Allah ya ji kan magariba da isha'i kam ba a taba ganin sa yana karanta qur'ani ba ƴaƴansa ma ba su taba gani yana yi ba matansa ba su taba gani yana yi ba amma in ya mutu saboda yana da masu son qur'ani sai a je a ce ai mai sauka sai a raba 100,150 wadancan wancan makarantar akai mata kaza a ce ai wani sauka duk izu a kira sunansa inda aya za a kira sunansa ba zai masa amfani ba to duk wanda yana cikin bidiyoyi da mutane suke yi kuma wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton cewa suna aikata abu ne mai kyau to sai yace ku ji a cikin maganar a cikin ikhtiyaratul ilmiya din sai yace bi khilafi alqira'ati inda almuhtadhir المبتذل سابانين karatun alqur'ani ga wanda yake yazo dab da mutuwa almuhtazir almuhtazir wanda ake jinyar sa alamun mutuwa suka bayyana gare shi saura kire sai ya garasa Allah Allahumma aktim lana bi khair ya rab ya rab ya ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ya Allah ya Allah ka karbi ayyukan mu na kwarai ka taimake mu ka cece mu ba dan halin mu ba akwai waɗanda idan wani yazo zai mutu an rasa yadda za a yi sai a dauko Qur'ani ayi ta karanta masa ayi ta karanta mai an ga ya kusa mutuwa shine al-muhtadir to shi mai ikhtiyaratul ilmiya yake cewa fa inna mustahabba yustahabbu an so yin haka musamman suratul yasin musamman suratul yasin ibn taymiya ya faɗi haka wannan ra'ayi ne na ibn taymiya cikin ikhtiyaratul ilmiya to bari ku ji shi ma za a diran masa albani yace wannan magana ta a karantawa wanda ya kusa mutuwa ba fa wanda ya mutu ba mara lafiya da ya kusa mutuwa a zo a tai mai karatun qur'ani ko a karanta mai suratul yasin mustahabi ne ma albani yace yana da sansane da alaka da hadisin da yace ku rinka karantawa mamatanku wanda suka kusa mutuwa ku rinka karanta musu suratul yasin iqra'u ala mautakum suratul yasin akwai hadisi akan haka amma hadisin da'ifi ne hadisin bai inganta ba to da wannan hadisin ne aka fake sai ake karantawa wanda suka kusan mutuwa suratul yasin albani yace ayya lakinna hadisi qira'at suratul yasin da'ifun kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata hadisi fa bai inganta ba sannan kuma da ace wai mustahabi ne al-istihbab hukmun shar'iyyun fa harkar mustahabbanci din nan wani abu ne na shari'a a ce abu mustahabbi ne hukunci ne na shari'a wala yathbutu bil hadith adh-dha'if a ce wai abu mustahabbi ne baya tabbata da hadisi dha'ifi dole kafin a ce abu mustahabbi ne sai in hadisin ya inganta kama huwa ma'lumun min kalam ibn taymiya nafsi kamar yadda shi kansa ibn taymiya ya tabbatar ba a cewa abu mustahabbi ne sai in hadisi ya inganta akan cewa mustahabbi ne kamar yadda ya fada fi ba'd musannafatihi a cikin wasu daga cikin littattafansa wa ghairiha da wanansu anan ya kamata mu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka fada na dai Allah shi ba mu lada da kuskure ko tuna mu arshi Allah zai ya yafe mana wani sati sai mu dada warware matsalar insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh